Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Baba Yakubu Makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Litinin 16 daga watan Janairu shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Baballe da kanun labarai.
Jiya Lahadi, wani bam da ya tashi a wata majami'a a gabashin kasar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ya kashe akalla mutane 10 tare da jikkata wasu 39. Rundunar 'yan sandan jihar Edo da ke kudu maso kudancin Najeriya ta ce ta yi nasarar kubuto da fasinjoji 12 da aka yi garkuwa da su a makon da ya gabata. Ma'aikatar lafiya ta Falasɗini ta ce sojojin Isra'ila sun harbe tare da kashe wani Bafalasɗini har lahira a yammacin gabar kogin Jordan da suka mamaye.
Kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa har yanzu 'yan Najeriya na ci gaba da kokawa akan wa'adin daina amfani da tsohuwar takardar kuɗi wanda ya rage makonni 2.
Shi canza launin kuɗi mun sha yi tun muna Central Bank, ba a ɗauka lokaci gajeren lokaci haka. Billetina a yanzu da suke ƙasa mutane jama'a ƙaruwa suke kuma a haka a daɗin ana samun matsala billetina yanzu.
Ɗaliban jami'a da iyaye a Najeriya sun koka akan ƙarin kuɗin makaranta da aka yi na jami'a duba da matsalar tattalin arziki da ake fama da shi a ƙasar.
Dama an talaka sai dai ka same shi a FCE Polytechnic, to yau an sake dawwamar da shi a level nashi, ba zai wuce secondary school ba, tunda kuɗin GCE ma wani sai an biya.
Kamar kowace safiyar Litinin, yau ma muna tafi da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfilu Hashim Gumal zai gabatar. To amma kafin nan, bari mu gyara zaba mu sha kashin farko na labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Jiya Lahadi, wani bam da ya tashi a wata majami'a a gabashin ƙasar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ya kashe akalla mutane 10 tare da jikkata wasu 39. A wani hari da ake zargin masu ikirarin jihadi ne suka kai. Mai magana da yawon rundunar sojin Congo, Anthony Mulushayi, ya ce harin ta'addancin ya faru ne a wata cocin Pentecostal a lardin Kasindi da ke Kivu ta Arewa, wani gari da ke kan iyaka da Uganda. Ya sauya adadin farko da aka bayar da ya nuna cewa mutane 5 suka mutu, inda ya ce fashewar ta kashe akalla mutane 10 tare da jikkata wasu 39. Mai magana da yawon rundunar ya ce daga adadin 2 na wucin gadi ne. Amma kakakin rundunar sojin Uganda a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, Bilal Katamba, ya faɗa a yammacin jiya Lahadi cewa mutane 16 ne suka mutu sakamakon fashewar bam ɗin, kana wasu 20 kuma suka jikkata. Ya ƙara da cewa maharan sun yi amfani da bama-bamai wajen kai harin, kuma muna zargin ƙungiyar ADF ce ta kai harin. Kamfanin dillancin labarai na AFP bai iya tabbatar da adadin waɗanda suka mutu ba. Rundunar 'yan sandan jihar Edo da ke kudu maso kudancin Najeriya ta ce ta yi nasarar kubutar da fasinjoji 12 da aka yi garkuwa da su a makon da ya gabata. Rundunar ta ce an garzaya da su asibitocin yankin don duba lafiyarsu. A hirar shi da muryar Amurka, kwamishinan 'yan sandan jihar Edo, Muhammad Dankwara, ya yi ƙarin haske kan halin da mutanen da aka ceto suke ciki. Kwamishinan 'yan sandan ya kuma bayyana cewa jami'an 'yan sanda sun kama 'yan bindigar 2, yayin da su kuma 'yan bindigar suka gudu da fasinjoji 2 a wannan arangama. Wakilin muryar Amurka a yankin Niger Delta, Lamido Abubakar Sokoto, ya rawaito cewa al'amura sun koma kamar yadda aka saba a jihar. Rundunar 'yan sanda ta ce an ƙona motocin 'yan sanda 2, yayin da mahara suka kama wasu 2 ɗauke da manyan bindigogi a yayin harin da aka kai a Kula. An kashe 2 daga cikin maharan 2 tare da kama wasu aka tsare su. Rundunar Jandarma ba ta bayyana ko su wane ne ke da alhakin kai harin ba, amma ƙungiyoyi masu ikirarin jihadi suna kai hare-hare ga 'yan sanda, sojoji da kuma gwamnatin Mali. Kasar Mali dai ta shafe kusan shekaru 11 tana fama da matsalar tsaro sakamakon rikicin yankin arewacin kasar, wanda ya rikide zuwa hare-haren masu ikirarin jihadi. dubban mutane ne suka mutu, daruruwa kuma suka tsire daga gidajensu, sannan an yi mummunar barna. Tattalin arziki a ɗaya daga cikin ƙasashe mafi talauci a duniya.
To, an jima kaɗan Baballe zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Yayin da rage makonni biyu a dakatar da karɓar tsofaffin kuɗaɗe da aka yi musanya da su da sabbi a tarayyar Najeriya, har yanzu dai tsofaffin kuɗaɗen ne ke ci gaba da zagayawa a hannun mutane, musamman 'yan kasuwa da suke hada-hada da kuɗaɗen Najeriya da naira, wanda hakan ya haifar da fargaba a zukatan al'umma a ƙasar. Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Dauda biyu.
Wannan lamari dai ya haifar da tsoro a zukatan jama'a da dama, na ganin cewa ana iya tafka mummunan asara na rashin samun isassun lokaci wajen musanyan waɗannan kuɗaɗe da sabbin kuɗaɗen da aka canja launuka, musamman ma naira 1,000 da naira 500 da kuma naira 200, wanda suka ce har yanzu waɗannan kuɗaɗe wasu ga wasu daga cikinsu kuma ba su ga wasunsu ba, wanda hakan ke nuna irin yawancin ƙarancin kuɗaɗen a hannun jama'a, musamman ma irin mutanen da ke hada-hada. Alhaji Muhammad HK Shani, tsohon ma'aikacin babban bankin Najeriya.
Mun faɗa cewa lokacin da suka ɗauka tun a lokacin mu tunanin ya yi kaɗan, su suna ganin bai yi kaɗan ba, amma ba mu san menene shirinsu ba da za su yi a cikin sati biyu ne da ya rage wannan abin tun watan Disamba, amma har yanzu akwai waɗanda ma ba su ga kuɗin ba, don ko yarana da suke kasuwa sai su yi cinikin kwana biyu a cikin sabbin kuɗin ba za su samu ɗari biyar ko ɗari biyu ba, a wani lokaci su samu guda ɗaya ko biyu a cikin sabbin mata 1,100. To, amma muna tunanin akwai matsala, saboda shi sanya launin kuɗi mun shayi tun muna Central Bank, ba a ɗauka lokaci gajeren lokaci haka, billantana a yanzu da suke ƙasa mutane jama'a ƙaruwa suke yi, kuma a haka a daɗin ma ana samun matsala billantana yanzu. Abinda muke gani shi ne da muna ɗauka dogon lokaci, bankuna suna da yawa, yanzu bankuna ba su ke ko 20 da wani ba, da muna da bankuna sama da 40, amma a duk da haka za a ɗauki tsawon lokaci, kuma a tsawon lokacin duk da haka sai ka samu wasu sun yi asara. Dokoki da ake a gwamnatin nan ka duba, shugaban ƙasa Muhammad Buhari, muna masa addu'a Allah ya sa ya gama lafiya, shi abin da yake faruwa yana ganin zuciyar 'yan Najeriya duka kamar shi, har yanzu ba za ka samu mutumin da zai gaya maka cewa shi shugaban ƙasa yana sata yana almundahana da abubuwan jama'a ba. Dokokinsa in shi kin yana cire dokokin za ka gani wanda ne yana da niyan ya taimaki talakawa, amma kuma aikin ba zai iya yi ba mutane ne za su masa. Mutanen da za su masa kuma ya ɗauki yana ɗaukar su zuciya su kamar tashi, amma kuma ya yi tunanin akwai wannan bambanci.
Ko me yan Najeriya ke cewa ne game da sababbin kuɗaɗen a halin yanzu, ganin cewa saura makonni biyu a dakatar da karɓar kuɗaɗen?
Sunana Malam Aliyu ne. Dama batun kuɗin nan mun yi magana da daɗewa tunda gwamnan bankin Najeriya ya shiga siyasa, abun da yayi ba ya sake dawowa aikin, mun san ba za a yi abun kirki ba. Batun kuɗin nan kawai an ɗauko shi ne saboda siyasa, yanzu haka shi babban bankin ma ana maganan cewa ba a san ma ina yake ba, yayi tafiyansa, abu ne da ya kamata Buhari a yi bincike akan abubuwan da ake magana akan shi, ba wanda ya magana. Sanatoci shuru, reps shuru, gwamnoni shuru, manyan jami'an tsaro, ba wanda ya ce abu daya a cikin wannan abu.
Sunana Madaki Jajiyaya. Wato gaskiyar magana shine mu wannan canjin kuɗi ne mu ba mu san ina ta dosa ba, saboda yau saura sati biyu. Gaskiyar magana shine mu yanzu idan muka je bankin ma babu wani abun da muke samu mun banna tsofin kuɗi.
Sunana Abubakar Musa. A gaskiyar zancen shi al'amarin mu na Najeriya yanzu komai ana sa siyasa a ciki. In ba siyasa ba, ya za a ce an ce za a canja kuɗi, launin kuɗin Najeriya har kusan wata uku, amma kuɗin baya circulating, kuma har yanzu in ka je bank sai a baka tsohon kuɗi, ana cewa kuma saura mako biyu ya rage.
Wasu 'yan Najeriya kenan ke ci gaba da tofa albukacin bakinsu game da sababbin kuɗaɗe da aka canja launi, da kuma ke fama da ƙarancin su a Najeriya a halin yanzu, wanda ake sa ran sa dakatar da musanya wannan kuɗaɗe a ranar 31 ga watan Janairun wannan shekaran, kamar yadda gwamnatin tarayya ta ɗabar. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To, madalla a gaida Haruna Dauda biyu da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da ma Instagram. Yanzu ko ga Baballe da ci gaban labaran duniya.
Ma'aikatar lafiya ta Falasɗina ta ce sojojin Isra'ila sun harbe tare da kashe wani ba Falasɗini har lahira a yammacin gabar kogin Jordan da suka mamaye. Mutuwar ta jiya Lahadi ita ce ta baya-bayan nan a rikicin da aka shafe watanni ana gwabzawa tsakanin 'yan Isra'ila da 'yan Falastinu. Rundunar sojojin Isra'ila ta ce dakarunta sun buɗe wuta a lokacin da wani fasinja da ke cikin wata mota da ake tuhuma ya yi ƙoƙarin ƙwace makamin wani soja. Sai dai wani ganau ya ce an fito da mutumin daga motar aka harbe shi a lokacin da yake ƙoƙarin kare kansa. An kwashi watanni ana zaman ɗarɗar a yankin da suka mamaye, inda sojojin Isra'ila suke kai samamin kame a dare na dare tun daga lokacin bazara na bara. Isra'ila ta ce samaman na da nufin kakkaɓe ƙungiyoyin masu ɗauke da makamai. Falastinawa dai na kallonsu a matsayin wani mataki na ƙara ci gaba da mamayar Isra'ila. Daga ƙarshe, hukumomin Taliban a Afghanistan sun faɗa jiya Lahadi cewa wasu mahara da ba a san ko su wane ne ba sun harbe wata tsohuwar 'yan majalisa tare da mai tsaranta a gidanta da ke Kabul babban birnin ƙasar. An zaɓi Mursal Nabizada, mai shekaru 32 a matsayin 'yar majalisar dokokin ƙasar, kafin ƙungiyar Taliban mai kishin Islama ta kwace mulki daga hannun gwamnatin Afghanistan da ke samun goyon bayan ƙasashen duniya a watan Agustan 2021, yayin da dukkan sojojin NATO da Amurka ke jagoranta suka fice. Mai magana da yawun 'yan sandan Kabul, Khalid Zadran, ya ce wani ɗan wani 'yar majalisar da aka kashe shi ma ya ji rauni a harin da aka kai da safiyar jiya Lahadi. Zardan ya ce an ci gaba da gudanar da bincike mai tsanani kan lamarin domin kama waɗanda suka kashe su domin a gurfanar da su gaban kuliya. 'Yan uwan Nabizada sun yi kira ga gwamnatin Taliban da ta kama waɗanda suka yi kisan, suna masu cewa ba ta da abokan gaba.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Biyo bayan karin kuɗin makaranta da jami'o'i a Najeriya suka yi a faɗin ƙasar, iyayen ɗalibai da ba ɗaliban suna kokawa a kan batun ƙarin kuɗin na makarantar, har ma wasu daga cikin iyayen na ganin cewa 'ya'yansu ba za su iya kammala karatun jami'a ba a ƙasar. Labarin da ya sa wasu iyaye da ɗalibai a jihar Adamawa suna kokawa kanin suna kira ga gwamnatin ƙasar da su dubi wannan al'amari da idan rahama. Ga dai Salisu Muhammad Garba da rahoto akan haka.
Biyo bayan da ɗaliban jami'o'i a Najeriya suka gama hutu na ƙarshen zango a Najeriya, sun koma makarantun jami'o'insu domin ɗaukan darasi na kwasa-kwasan da suke karantawa a kowace jami'a a Najeriya. Daga bisani kuwa hukumomin jami'o'i a Najeriya suka fito da jadawalin ƙarin kuɗin makarantu a ƙasar, al'amarin da ya janyo iyayen yara kokawa da ma ɗaliban da suke karatu a jami'o'in suka koka. Kamar da yadda Muhammad Usman, wanda ke zama shugaban ɗaliban jihar Adamawa da ke gudanar da karatu a jami'ar Jigawa, wanda ya ce
sun ƙara kuɗin makaranta koma 100 da wani abu, wanda kashi 70 kin ɗalibai na wannan jami'an ba za su iya biyan wannan kuɗin makarantar ba. Wasu su suke ƙoƙarin ma su je su ciyar da gidansu da leburanci, sannan kuma su ƙara zuwa su biya kuɗin makaranta. To a yanzu kuma gashi abubuwa suna tsada, sannan kuma an ƙara wannan kuɗin makarantar. Ɗalibai da dama dai suna ta ikirarin ma barin makarantar da su.
Ita ma dai Sa'adatu Muhammad ɗaliba ce a jami'ar Maiduguri, kuma mazauniyar jihar Adamawa, wadda ta ce a halin yanzu dai wannan al'amari ya sa su tararradi tare da zallumin cewar koma karatun nasu ya tsaya da haka kenan.
Tsara kuɗin makaranta mun girgiza sosai. Yanzu ɗalibi zai koma makaranta, kuɗin makaranta daban, kuɗin mota daban, kuɗin biyan hostel daban, kuɗin abinci komai sai ya tsaya. Ga kuma da ce assignment akwai, kuma akwai kuɗin sayan handout. Ai wannan ya yi yawa. Allah dan annabi shi duba lamarin nan a gyara
suma dai iyayen ɗalibai masu biya wa 'ya'yansu kuɗin makaranta a Najeriya sun koka tare da nunin cewar wannan al'amari dai ya sa su cikin halin ha'ula'i. Inji Hajiya Maryam.
A ran da yaron nan ya zo ya gaya min wannan maganar ban yana yi bacci ba, tuya nake yi ka kalle ni nan, ka zo ka same ni kuma a wurin da nake aiki, kuma da idonka ka gani ka ga iya jari na dai ba wani abun da za a zo a gani ba ne, amma da haka nake tallafa don in gani ni kuma yaro na ya zama wani abu nan gaba. Amma gwamnati kuma sun zo sun ƙara kara mana kudin makaranta tun ranan da yaro na ya gaya ni wannan abun jini na hawa yake kullu ina ji asibiti sai an ce jini na ya hawo
shi ma dai malam Garbajo Adamu wanda aka fi sani da Garbajo yace dai karatun dan talaka a jami'a a Najeriya yakan iya zama da wuya akan wannan ƙari da aka yi
dama dan talaka sai dai ka same shi a FCE Polytechnic to yau an sake dawwamar da shi a level nashi ba zai wuce secondary school ba tunda kudin GCE ma wani sai an biya wasu gwamnoni sai sun biya kudin amma yau an wayi gari inda talakan yake samu 5 credit ya tafi an zo an ce kudin makaranta 200,000 which is gwamnati ta zuba ido amma mun ba ta lokaci shi mai girma shugaban kasa ba wanda sai tinkare shi da maganan nan yadda ya san talaka suka hubbasa aka tura masa kudi scratch card yau a ce yazo yana faman sakawa talaka da wannan abun
to shi kuwa jami'in hudda da jama'a na jami'ar Modibo Adama da kenan Yola Muhammad Julde wanda yace
ba wai an yi shi ne don saboda musgunawa kowa ba sai dai don saboda yadda jami'an za ta ci gaba da bada koyarwa ga dalibai da inganci muna so su san cewa ba wai an yi ne don saboda musgunawa kowa ba
wasu jami'ar kudin makarantar ya kai 250,000 wasu kuwa 275,000 wasu kuwa 220,000 Lado Salisu Garba muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya
a gaida Muhammad Salisu Garba Lado da wannan rahoton kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16:25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger za a iya saurare mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu yanzu ko ga shirin mu na gaba
jama'a assalamu alaikum masu sauraro barkamu da sake haduwa a wani sabon shiri na ciki da gaskiya shirin da ke bin kadan mutanen da aka zalunta don kare yancin dan adam a yau za mu daura kan batun zargin hukumar EFCC da babban bankin Najeriya CBN kai rike makudan kudaden wani dan kasuwa ba tare da wani dalili ba kasance da mu cikin shirin sunana Sarfil Hashim Gumel A shirin mu da ya gabata mun kawo korafin wani tsohon babban attajirin man fetur mai suna Muhammad B Alhassan wanda ya mallaki kamfanin Fahama Global Investment da aka yi wa rajista a shekarar 2013 don yin ayyukan injiniya da hakar man fetur da iskar gas. Kimanin shekaru 7 da suka wuce, Muhammad Alhassan ya ce hukumi a Najeriya lokacin mulkin tsohon shugaban EFCC Ibrahim Magu sai rike masa makudan kudaden da ya tarawa har sai kai triliyoyin naira kuma kudin na shigowa Najeriya ta hanyar dala daga hada-hadan man fetur da yake gudanarwa a kasashen Larabawa har ma da Amurka a yau Alhassan zai fara tambayar da aka yi masa ta cewa asusun banki ne wai ke da su
asusun ne nake da shi ina da asusu a bankuna manyan banki na Najeriya sun kai kaman guda 7 ina da shi a UBA ina da asusu daya gurin na company ma ina da shi a First Bank ina da shi a Polaroid ina da shi a Union Bank ina da shi a Zenith Bank wa ina da shi kuma a cikin Access Bank yana yanzu nan da kuma Eco Bank da personal account na da wadansu su kuma a cikin Polaroid da kuma First Bank din
sauran banda wanda yake dauke da sunanka Muhammad B Alhassan sauran suna dauke da sunan wannan company naka ne da naga takardu Fahamu din nan
tabbas by personal kan shi ne service the personal current suna dauke tare da Muhammad B Alhassan wannan B Muhammad Babu J Alhassan kuma sauran manyan wadannan bankuna na Najeriya guda 7 duka na company ne to abinda ya kawo mun bakin ciki Muhammad nan service account ne in za kama a kama ko kuma sun gama bincike duk abin da su yi kudin nan ba na sata bane an gama bincike kudin nan kudin halas ne to menene da zai sa a sa ko personal account service account na din nan samu shi Abubakar Malami na kai mai kore cewa fa ina jin yunwa iyalina suna jin yunwa ma'aikatana suna jin yunwa kuma ga halin da na shiga halin kakanin kaka ya za a yi har yau nan yau shekara 7 a ce wai ko account ɗaya babban ko naira babban ba mun bashi su mun yawa wadannan so suke so su kashe mutum ne ko ya ni ban gane ba shi yasa ni na bi kafa na ba da hakuri a gaya mun laifi na guda ɗaya ne babu laifi. To saboda haka shi yasa nake kira tare da kungiya da manyan kasa da na Najeriya da na waje a kamun agaji.
Na diga takardu da aka rubuta, na gama kudin kuɗaɗe ne. Ina so ka haskawa waɗanda za su saurari wannan zantawar ya yanayin adadin yawan kuɗaɗen nan ne ko da a takaice.
Gaskiya ni zan iya ce ma kuɗaɗen ne masu nauyi. Wanda mutum in ba ka duba ka ganda idanunka ko kuma yanda na kama a rubuce gashi a cikin takardu black and white ka ganshi a rubuce da kuma aikon da nayi. Shi yasa kuɗaɗe ne masu girma. Kuɗaɗe ne wanda zai taimaka mini ya taimaka ma kasa. Bunkasa ayyukan ko amma ba na so ina jani jaka tare da su saboda kuɗaɗe na suna diya din a Najeriya
yawan su ya kai nawa ne? Wasu biliyoyi ne, tiriliyoyi ne ko nawa ne?
Kuɗaɗen waje ne sai ya haɗa da kashashe yadda nace ko su dollar ako su pound sterling ako kuma su euro a ciki kuma ko naira din amma akalla a ce zai ke kamar account ɗaya zan iya kimanta ko irin trillion 3-4 haka nan.
A lalle babban kuɗi ne, ana maganan trillion, ai kaga kuɗi ne manya-manyan kuɗaɗe.
Tabba kuɗaɗen manya-manyan kuɗaɗen ne, shi yasa ba na son na ambata sunan kuɗaɗen saboda.
Wato ma'ana a naira ne ko kuma a dala ko kuɗaɗen waje?
A kodin na gaya maka da a naira ke ne.
A naira ne?
A naira wanda na gaya ma wannan.
Amma kuɗaɗen yawancinsu da yake daga ƙasashen waje ne ana biyan su da kuɗaɗe ne na ƙetare tunda ka kawo da pound ne da dala.
Akwai pounds, akwai euro, akwai dala da ƙasashen duniya ke biya. Kuma ka ga waɗannan takardun na nuna maka akwai wanda suke biya a dala, akwai wanda suke biya pound, akwai wanda suke biya euro, ko kuma wani naira na ƙasar nan da ne.
Dan majalisar wakilan Najeriya Honorable Gudaje Kazaure ya ce zai zauna da duk waɗanda suke da ruwa da tsaki kan rike waɗannan kuɗi don duba yanda za a damƙa mai su kayansa.
Ina kira da gwamnatin Najeriya mai girma shugaban ƙasa ya sani wannan bawan Allah ya kawo mun takardu mun zauna da shi. Na ga takarda ya sanar da EFCC, ya sanar da jami'ai kuma sun faɗa mun cewa an yi bincike. An aika wa FBI, an aika wa Interpol, an NFIU sun yi bincike. Wannan mutumin hada-hadan ƙasa da ƙasa yake cinikayya ta mai ake bashi haƙoƙinsa ya tara su har suka kai kusan trillion 17. Yana turo kuɗinsa a hankali suka taru. Da kuɗi suka zo Najeriya ya je ya faɗa wa EFCC ya yi da clearing kuɗinsa ko ina da account ɗin shi a bankuna wajen guda 6 ko 7 aka rurrufe wannan kuɗaɗe. A ƙarshe yayi sun yi binciken EFCC sun kama shi sun sake shi sun yi bincike sun aika ƙasashen waje an ce kuɗinsa ne halaƙinsa na kasuwanci ba su samu wani laifi a ciki ba. Ni ya zo ya same ni ya ce in ƙoƙari in je in faɗa wa mai girma shugaban ƙasa yayi alƙawari zai ba gwamnati trillion 3 a matsayin haraji kyauta domin saboda janar Muhammadu Buhari ya rage mai bashin da zai ci na ƙasa. Saboda haka ina kira da gaggauta kiranmu akan wannan bawan Allah da aka tare masa trillion kuɗinsa trilliyoyi yayi alƙawari zai ba gwamnati maimakon mu je mu ci bashi a bashi kuɗinsa ne na halak.
Wato ma na gwamnati ma za ta iya karuwa daga waɗannan kuɗin kenan har haka.
Yayi alƙawari zai ɗauki trillion 3 zai ba gwamnati a matsayin haraji da kuma gudunmawa saboda yaga gwamnatin tana buƙatar kuɗin. Amma dai duka takardun da ya kawo hada-hada ce ta ƙasa da ƙasa, Russia in America, ƙasashe yake harkar mai yana samun la'adarsa ta daloli. A haka ya tara kuɗin shi in dollars wanda in ka ruɓanya su ne suka kai kusan trillion 17. Kuma an yi bincike duka sun aika ko ofis ɗin shi ministan shari'a sun aika sun bincika har yau ba su samu mutumin nan da laifi ba. Amma kuma an riƙe mai kuɗi an hana shi. Kamar so ake a kwace kuɗin ko a cinye kuɗin. Don haka nake kira ga mai girma shugaban ƙasa ga wani bawan Allah zai ba gwamnatin tarayya trillion 3 amma an ki faɗa masa an ɓoye. A bincikenmu mun hango kuɗaɗen a wasu bankuna mun neme su mun ga kuɗi trilliyoyi ya tabbatar mana kuma ya kawo takardu kasuwanci ya samu kuɗinsa har ya tara su tsawon lokaci. Amma kuma gwamnati ta tare mai an ki faɗa wa shugaban ƙasa. Shi ne ya ce in faɗa wa shugaban ƙasa a shirye yake kuɗinsa ne na halak amma yadda ya ga gwamnati ba kuɗi zai ba da gudunmawa trillion 3 zai ba gwamnati kyauta amma a bashi haƙƙinsa domin ya zo ne kasa don ya yi juya kuɗi ya yi investment a ƙasa, yana so ya gina kamfanoni, ya yi gas plant, ya yi abubuwa da za a ƙaru a ɗauki ma'aikata. So ina kira da wannan abu ne mai kyau da lallai-lallai gwamnati ta zo ta zauna akan wannan abu domin ababen Allah nan kuɗinsa.
Wato in an duba mu'amalar guda jika zaure, dole ma a yi a bincika irin waɗannan maƙudan kuɗaɗe, sai dai kawai idan an gano cewa ta hanyar halal aka same su.
Eh to kamar ni ma ka san duk inda rashin gaskiya yake bana nan. Takardun da ya kawo mun sun nuna mun ga kamfanonin da ya yi hada-hadan mai, ana hada-hadan mai lita miliyan kaza, miliyan 200, miliyan 300 litoci, miliyan 200, miliyan 300. To kaga lita miliyan 200, lita miliyan 300 ko naira dala ɗaya kake ci, ai ka samu naira miliyan 300. Naira miliyan 300 din nan in ka tara ta trillions of naira ce a Najeriya. Saboda haka na ga takardunsa kuɗinsa ne kasuwanci ya kuma, to ya kai ma EFCC da su NFIU da duk wasu da shi ofis din ministan shari'a duk sun yi bincike sun ga mutumin nan kuɗinsa ne na halak, kawai yawan kuɗin aka gani aka rike kuɗin an hana shi, kuma shi yanzu da yake gwamnati ma tana cin bashi ya tausaya saboda ya ce alfarma shugaban ƙasa zai ba gwamnati trillion 3 kyauta a bashi kuɗinsa, haƙƙinsa ne, gumunsa ne, haka babu dalilin da za a rike masa kuɗi.
Hukumar EFCC ta bakin kakakinta Wilson Ujeran ta shaida filin ciki da gaskiya za ta gudanar da bincike kan batun don gano gaskiyar abin da ya faru, tare da alkawarin sanar da wannan shiri sakamakon binciken. Haka kuma za mu ci gaba da tuntuɓar dukkan masu ruwa da tsaki kan wannan batu. Masu sauraro, a nan shirin zai taka birki sai kuma mako mai zuwa idan mai duka ya kai mu. Yanzu a madadin abokin aiki na Nasara da Mia Fikaya, ni Sarfi Hashim Gumar ke cewa mu kasance lafiya.
To madalla gaishe ka da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
To baba ga labaran a takaice. Jiya Lahadi wani bam da ya tashi a wata majami'a a gabashin ƙasar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ya kashe akalla mutane 10 tare da jikkata wasu 39 a wani hari da ake zargin masu ikirarin jihadi ne suka kai. Mai magana da yawon rundunar sojin Congo Anthony Mualushayi ya ce harin ta'addancin ya faru ne a wata tocin Pentecostal a lardin Kasindi da ke Kivu ta arewa, wani gari da ke kan iyaka da Uganda. Ya sauya adadin farko da aka bayar da ya nuna cewa mutane 5 suka mutu, inda ya ce fashewar ta kashe akalla mutane 10 tare da jikkata wasu 39. Mai magana da yawon rundunar ya ce duka adadin 2 na wucin gadi ne. Rundunar 'yan sandan jihar Edo da ke kudu maso kudancin Najeriya ta ce ta yi nasarar kubutar da fasinjoji 12 da aka yi garkuwa da su a makon da ya gabata. Rundunar ta ce an garzaya da su asibitocin yankin don duba lafiyarsu. Rundunar 'yan sanda ta ce an kona motocin 'yan sanda 2 yayin da mahara suka kama wasu 2 ɗauke da manyan bindigogi a yayin harin da aka kai a Kola. An kashe 2 daga cikin maharan tare da kama wasu aka tsare su. Rundunar jandarma ba ta bayyana ko su wane ne da alhakin kai harin ba, amma ƙungiyoyi masu ikirarin jihadi sun kai hare-hare ga 'yan sanda, sojoji da kuma gwamnatin Mali. Kasar Mali dai ta shafe kusan shekaru 11 tana fama da matsalar tsaro sakamakon rikicin yankin arewacin kasar wanda ya rikide zuwa hare-haren masu ikirarin jihadi.
To duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu, sai kuma idan Allah ya kai mu a shirinmu na hantsi wanda zai zo a daidai karfe 8 a agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wanda ya daidai da agogon GMT da Ghana karfe 7 kenan. Za ku ji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Jumbe Hamza da ya shirya ya bada umarni, da ma injiniyan mu na wannan safiya Mr. Karl. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya. Assalamu alaikum.